a gaban jama'a ko kai kadai, kalma mai kyau ko mara kyau, wanda ka hararo ma'anarta ko baka hararo ba, wanda kai tunani kafin ka fade ta ko wanda baka yi tunani ba kafin ka fade ta. Ma yalfizu min qaulin, ba yadda za a yi dan adam ya furta zance kowane iri, illa ladayhi raqibun atid, face mala'iku sun yi masa kididdiga a kai. Kuma dan haka Ubangiji ta'ala ya umarce mu da yin adalci a cikin zance, a cikin wasiya goma daga cikin wasiyoyin da Allah ya lissafa su a cikin suratul an'am, tun daga fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, ya zuwa ƙarshen wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kafin nan ko a tsakiyar nan sai Ubangiji ta'ala ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, idan za ku fadi zance ko fadi zance na adalci. Shi ko zance na adalci shine zance wanda yake na daidai, zance wanda yake na gaskiya, zance da aka gina kan ilimi ba kan jahilci ba, zance da aka gina kan hankali da sanin ya kamata, ba zance na wauta ba, ba zance na harma gaza da harigido ba, ba zance na shaci fadi ba, na tabbas wannan shine adalci, zancen da ke cike da gaskiya babu ƙarya a cikin sa. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu, idan za ku fadi zance ku fadi zance na gaskiya na adalci. Ya ƴan uwa musulmi, yana daga cikin nau'ika na zantuka da ya kamata mu kiyaye su, mu nesantar da kawunan mu gabarin su, mu tabbatar harshen mu baya furta su. Abu na farko alqawlu ala Allah bila ilmi, fadin zance bisa ga jahilci game da Ubangiji, wannan ma'ana ce mai fadin gaske. Yana shiga cikin wannan ma'ana jingina ma Allah da irin yadda Yahudu suka yi, wa qalat al yahudu uzayr ibn Allah, da jingina ma Allah da irin wanda nasara suka yi, wa qalat an nasara al masih ibn Allah, qalat al yahudu uzayr ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah. Yana daga cikin wannan jingina ma Allah abokin tarayya ko cikin sunayensa ko cikin sufofinsa ko wajen yi masa bauta. Yana daga cikin wannan rada ma Allah sunan da bai radawa kansa shi ba cikin littafinsa ko ta harshen manzon sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin wannan siffanta Allah da siffar da ba shi ya siffanta kansa da ita ba, da siffar da bata gangaro a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Duk wannan yana cikin alqawlu ala Allah bila ilmin, fadi game da Ubangiji bisa jahilci, jingina masa da, jingina masa mata, jingina masa kishiya, sa masa abokin tarayya, rada masa sunan da babu shi cikin Qur'ani ko hadisi, siffanta shi da siffar da babu ita a cikin Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya ce qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kace da su lallai Ubangiji na ya haramta abinda ake kira alfawahish, ayyuka na barna, kamar zina, kamar shan giya, kamar caca, kamar luwadi, kamar mace ta nemi mace, duk alfawahish ne na zahiri da na boye, duk Allah ya haramta. Wal ithma wal baghy bighayri alhaqi, haka dukkan aiki na zulubi, haka dukkan wani zalunci da ta'addanci da wani zaiwa wani game da dukiyarsa ko game da jikinsa ko game da mutuncinsa. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan, haka shirka da Allah, sanya masa kishiya. Sannan na karshe wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, haka jingina ma Allah irin abin da baku sani ba. Dukkan wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta. Ibn al-Qayyim yace an fara da na kasa-kasa wajen girma, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, na karshen da aka kawo shi yafi kowanne muni shine fadawa Allah maganar da ba ta da kan gado. Ka faɗi magana game da Ubangiji bisa ga jahilci, muninsa ya fi munin shirka, muninsa ya fi munin zina, ya fi munin luwaɗi, ya fi munin dukkan wata kaba'ira da ka sani. Da haka ya kamata mu kiyaye harsunanmu. Yana daga cikin wannan halacci ko haramci, ka ce abu kaza halal ne baka da dalili, ko ka ce haram ne baka da dalili. Fatawa bisa ga jahilci, shar'anta wani abu da da'awar shar'antuwarsa ko yana da falala, baka da Qur'ani ko hadisi da ya tabbatar maka da shi. Allah ya ce wala taqulu lima tasifu السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. دا haka dukan wadannan ababai ne wadanda sa'i shiga fadin fadin Allah ta'ala wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sannan yana daga cikin wannan dukkan wata bid'a, kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa, dukkan wata bid'a da mutum zai kago wanda baya da madogara a shari'ance, dukkan wani halacci ko haramci haka kawai mutum da ra'ayinsa da sha'awarsa ta zuci ba tare da kwakwaran dalili ba a Qur'ani ko hadisi, haka kuma izgili da addini, haka kuma wargi da addini, ko izgili ga wata koyarwa ta addini din, ko yin wargi da wani wanda aka san mai kokarin aiwatar da addini ne, ko kokarin cin gyaran Allah ko cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fadin wannan da baka shine mafi munin zance na ƙarya, sai aka hada shi da bautar gunki a cikin aya daya, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur, ku nisanci najasa da dattin da ke cikin bautar gumaka, haka kuma ku nisanci dattin da ke cikin magana ta ƙarya. Wannan haramun ne cikin addinin musulunci. Manzo Allah ya ce ya ishi mutun laifi ka fada dan uwan ka zance, shi yana tsammanin gaskiya kake fada, kai kuma ashe ƙarya kake masa, wannan ya ishi mutun kayan laifi a ranar tashin kiyama. Manzo Allah ya sake fitowa cikin sahabbai ya ce da su, shin bazan ba ku labarin mafi girman kaba'ira ba? Suka ce fada mana. Sai ce na farko shirka da Allah, na biyu bijire ma iyaye da kangare musu, na uku shaidar zur da zance na zur. A lokacin da annabi ya faɗi guda biyun farko duk yana kishingide, da zai faɗi na ukun sai ya tashi zaune ya ce ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Bai gushe ba yana maimaita wannan, zance na zur da shaidar zur, zance na ƙarya shaidar ƙarya, har sai da sahabbai suka ce laitahu sakata, ina ma dai yayi shiru haka, saboda yadda yake maimaita abin dan ya nuna mana munin hakan cikin addinin musulunci. Abu na uku, jifan mummuni da wani laifin da bai jo bai gani ba, ka ce masa mazinaci, ka ce masa dan luwadi, wannan kan bulala tamanin aka ce ai maka, in baka gawo shaida guda hudu ba da su gan shi yana zina, kamar yadda suratul nur ta yi bayani. Sannan yana daga cikin wannan ma'ana jifan shi da dukkan abin da bai kai wancan muni ba, kamar ka ce masa makareci ko a jimlace ka ce masa fasiki ba tare da bayyana nau'in fasikancinsa ba. Abu na hudu, as-sukhriya, abinda ake nufi da as-sukhriya wato yiwa dan uwanka izgili ko ba a dan ai masa dariya. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa asa an yakunna khairan minhun. Abu na biyar, jifan juna da sunan banza ko laqabi na banza. Ubangiji yace wala tanabuzu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Lokacin da manzon Allah ya hijira ya zo Madina, ya samu cikin mutanen Madina al'ada su ba wani mutum face yana da suna biyu ko uku ko hudu, sai manzon Allah ya kira ya mutum da suna, sai ya ga sahabbai sun fashe da dariya, sai ai wannan sunan baya san shi, ai sunan banza ne daga cikin irin wanda mutane ke faɗa ma junan su. Sai manzon Allah ya sake faɗin sunan na biyu, sai ya ce wannan ma haka, da kir za a kalato sunan mutum na gari ya bace cikin sunayen banza da aka jingina masa ake kiran shi da su. Sai Allah ya saukar da wannan aya, wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ku daina jefan junan ku da laqabi na banza da sunaye na banza, sunaye na ba'a, ya munana suna na fasikanci bayan ku gashi yanzu kun riga kun yi imani. Abu na shida, giba, ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ko da ko laifinsa ne. Wani mutum ya ce da ya ji manzon Allah ya fassara giba da cewa ambatan dan uwanka da abin da baya so shine giba, sai manzon Allah, sai wannan mutum ya ce ya manzon Allah, idan abin da na faɗa gaskiya ne laifinsa ne fa? Sai ya ce idan abin da ka faɗa gaskiya ne laifinsa ne, giba kenan kai da shi. Idan ko abin da ka faɗa ƙarya ne ba ma laifinsa bane, to yanzu abin da kai yafi giba girma, ya zama buhutan kenan, wanda shi yafi giba girma. Sannan abu na bakwai, ya yan uwa, al'iza, cutar da mummuni da dukkan wata kalma. Ka faɗi duk abin da in ka faɗa zai ji takaici, zai ji haushi. Amma idan abin nan gaskiya ne, wa'azi kake, kira kake yi, kiranka zai munana wa duk wani mara gaskiya, wannan baya shiga cikin fadin wannan. Abinda ake nufi, ka faɗa masa wata magana a duniyance wadda za ta munana masa. Allah ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Duk waɗanda suke cutar da ƴan uwansu mummunai maza ko mummunai mata ba tare da sun yi laifi ba, to su tabbatar sun yi buhutani wanda yake mai girman gaske. Sannan abu na tara, zance na shirme, zance da ake kira allagau, yasashen zance, kawai zance na kashe lokaci, na rashin aikin yi. Kai ba zikiri ba, kai ba salatin annabi ba, kai ba hailala ba, kai ba istighfari ba, kai kuma ba wata cinikayya kake kullawa ba, kai ba wani alkhairi ba, kai ba umarni da kikkiawa ko hani daga mummuna ba, zance na harbati, zance na wanda ba ya da magayi, ba ya da wanda zai masa fada, abinda ake kira allahu, wanda Ubangiji Ta'ala ke nuna cewa bayan sa nagari idza marru bil lagwi marru kirama, in sun zo wuri ana yasashen zance ba ma wai su ba, tashi suke su barojan ba sa zauna a yi da su. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la namtakil jahilin. Daga nan gurin abu na goma cikin ababan da ya wajaba mu kiyaye harshen mu da shi, fadin zance wanda ba mu san ma'anar sa ba, kawai mun ji ana yayin wata kalma mu ma mu fada, ko mun ji wani labari mu ma mu fada, ba tare da mun san me wannan ma'ana ta kunsa ba, ba tare da mun san sakamakon da zai biyo baya a in mun fadi wannan kalma ba. Yana daga cikin munin zance abinda muka ji kwana-kwanan nan, wani daga cikin ministoci na wannan kasa tamu musulmi wanda ya fito daga yanki na musulmi ya fada, kun san cewa kwanaki da suka wuce baya kadan lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo nan Kano, jama'a sun jajjefe shi saboda wani dalili nasu na karan kansu. To wannan jifa ta shi da aka yi shi da ƴan rakiyarsa, wanda in ba dan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya kariyar shi mataimakin shugaban kasa a hannun mai martaba sarkin Kano ba, da yanzu wani labarin ake da bamba wannan ba, amma Ubangiji Ta'ala ya sa jama'ar Kano so ga kimar sarkin Kano suka kyale shi, har da ya rufe shi da malam-malam babban riga aka kyale shi ya fita lafiya, aka fita da shi aka yi su mogalin dinsa. Wai sai wani minista ya zo yana kwatanta cewa jifan nan da aka yi wa mataimakin shugaban kasa wai kamar jifan da mutanen Ta'if suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wallahi tallahi ƙarya yake, wallahi tallahi ƙarya yake, kalmar da ya faɗa ta yi muni, ya muna na ladabi ga Allah, ya muna na ladabi ga manzon Allah, ya muna na ladabi ga shari'ar musulunci. Ta yaya zaka kamanta Atiku da manzon Allah? Ta yaya zaka kamanta mutanen Kano musulmi da mutanen Ta'if na wancan lokaci waɗanda suke arna ne mushrikai masu bautar gunki? A nan gurin kaga ya zalunci shari'ar musulunci da ya kamanta Atiku da manzon Allah, ya zalunci mutanen Kano sarakunan su da ƴan kasuwansu da ya kamanta su da mutanen Ta'if. Yanzu mutanen Ta'if arna kafirai ka hada su da mutanen Kano musulmai? Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin wa imamul mursalin ka kwatanta shi da Atiku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan wace irin kalma ce? Wannan wace irin mummunar kalma ce? Wace irin ja'irar kalma ce dake cike da zalunci? Wallahi tallahi da kana cikin waɗanda ake kyautata ma zato, ana ganin kana kwatanta gaskiya, ana ganin kana kare musulmi ko musulunci ko yankin da ka fito. Mu yanzu abin da ya ɗaure mana kai, ba mu san mai kari bata ba a cikin wannan gwamnati. Yankinka na North East, arewa maso gabas ta Najeriya, mai aka yi masa mahaifiyarka da ka fito garin Port Harcourt, ba abinda Obasanjo ya muku sai gidan kurkuku. Mai Obasanjo ya maka? Mai wa addinin musulunci? Mai Obasanjo ya wa al'ummar arewa? Mai wa mutanen garinka ko jiharka? Har kuma kalkale kake tare da su, sama da Allah, sama da manzon Allah, sama da ƴan uwanka musulmi. Muna kiranka da ka gaggauta tuba zuwa ga Ubangijinka, ka gaggauta tuba tun kafin lokaci ya kure maka. Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya koma munai ko kuwa samu rabauta. Ka tuba tun kafin lokaci ya kure maka, kai ka tabbatar a yanzu ko da Allah zai baka shawara ya ce a sai ka sake maimaita shekarunka na da, zaka ce ya Ubangiji bana bukata, dan yanzu ka kai lokacin da siga da zuma ba su da muhimmanci a wurinka, ka kai lokacin da dukkan wani dage-dage da dukkan wani abin da za a ci ko a sha a ji daɗi lokacin sa ya fara wucewa a wurinka. Yanzu ne ya kamata ka tattara ka tare a fadar Allah, a fadar manzon Allah, ka zama kana tare da ƴan uwanka musulmi, kar ka yadda a hada kai da su, a hada kai da kai a zalunce su. Amma abin ta kaici da bakin ciki a yanzu ne kake ƙara ɗaura ɗamarar wai sai Obasanjo ya koma, a yanzu ne kake ƙara ɗamarar muna na larabi ga Allah, muna na larabi ga manzon Allah. Muna kiranka ba dan mun tsane ka ba, dan muna jin tausayinka, inda ba ma son ka sai mu shiru mu kyale ka, ba mu faɗi ka kausan harshe ba, ballantana ka samu damar tuba sai ka mutu ka je can a hada ka da wadanda Allah ce liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min auzar allazina yudillunahum bighayri ilm ka zama cikin wanda za a kama su da cikakken laifin su amma kaunarka da muke yi shi yasa muka hau kan minbari muke fada ma dan kaji kiran Allah kaji kiran manzon Allah yadda ka munana kalma ka munana ladabi ka fito ka shelanta tubanka ta hanyar BBC ta hanyar America ta hanyar kowace kafar watsa labarai ka dawo daga rikiyar munin kalmar da kai wannan shine abinda wato ainihin zai yantar da kai daga munin wannan kalma taka a gaban Allah gobe kiyama ya ƴan uwa ubangiji ta'ala ce wala taqfu ma laysa ka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ma'anar wannan aya karka ce na sani alhalin baka sani ba karka ce naji alhalin baka jiwa karka ce na shaida alhalin baka na akai karka fadi kowane irin abu sai kana da ilimi akan sa ka auna zancanka kafin ka fada domin da ji da gani da zuciya abinda ji yake ji abinda gani ke gani abinda harshe ke furtawa da abinda zuciya ke haddacewa mai kyau ko mara kyau dukkan sa abin tambaya ne akan ranar tashin kiyama ba za ka gushe ba a gaban Allah sai an tambaye ka ranar da babu wani mai maka kariya duk matsayin ka duk girman ka ka tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Mu'az bin Jabal ya dan uwana musulmi manzon Allah ya ce da Mu'az bin Jabal kuffa alaika haza ka kiyayi wannan ya fito da harshe ya nuna masa Mu'az bin Jabal sai haba manzon Allah yanzu zance ma da muke ne yau da gobe sai an kama mu da shi an yi mana hisabi akan ranar tashin kiyama ai na dauka sai aiki sai manzon Allah ce sakirka ummuk ashe baka da fahimta ashe har yanzu kana kasa cikin fahimta yo tsammanin ka ana daukan mutane a jefa su a cikin wuta goshin su ya fara zuwa ko karan hancin su ya fara konuwa da wuta in ba dan abinda harsunan su ke girbawa ba ai idan kaga an yi wurgi da mutun cikin wutar jahannama ya je da karan hanci to sakamakon wata mummunar kalma ne da yayi a gidan duniya abinda manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa Mu'az bin Jabal kenan kuma abinda manzon Allah ke nufin isar da shi ga kowane dan uwa musulmi ya ubangiji ka kare mu daga munin harsunan mu ka gane mu daga ka kare mu daga munin furucin mu ka kare mu daga sharrin harsunan mu ka ba mu ikon furta gaskiya da adalci ya ubangiji ka hana mu fadar ƙarya ko zalunci ka ba mu ikon fadan daidai ya ubangiji sa harsunan mu ya sarkafe lokacin da zamu fadi kalma wanda take ba daidai ba ka ba mu ikon kyautata ladabi gare ka ya ubangiji kar ka sa mu cikin masu nuna mummunan ladabi gare ka ko munan ladabi ga manzon Allah ko munan ladabi ga shari'ar musulunci ubangiji ka sa tsoron ka ya zanto shi yafi bunƙasa a cikin zukatanmu sama da dukkan jin tsoron wani wanda ba kai ba Allahumma izil islamul muslimin wa azil shirkal musyrikin wa damir ada'ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa hmi hawzata ad-din ya rabbal alamin wa